Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashinhausa.com. Za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman wanda ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da matakan da masu ruwa da tsakiyi a masarautar Kwantagora ke dauka don magance kalubalen tsaro. Muna da kashi na biyu na ra'ayin mai duba zabe a jamhuriyar Nijar. Ita kuma kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah Kautal Hore ta nuna damuwa ga yadda wasu kafafen labaru ke alakanta miyagun laifuka da wata kabila. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da hantsi, da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci 12 suka sha alwashin dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe ga zababben shugaban ƙasar a ranar Laraba. A wani yunkuri da ake ganin ba zai yi nasara ba, masu zaɓe na Electoral College sun dai tabbatar da Joe Biden a matsayin zababben shugaban ƙasar wanda ya kada shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Tabbatar da nasarar Biden na samun ƙuri'u 306 fiye da waɗanda Trump ya samu 232 shi ne mataki na ƙarshe wanda daga shi sai a rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 46 a ranar 20 ga wannan watan na Janairu. Sai an samu dukkan majalisun Amurka biyu sun amince da sakamakon zaben kamun zaben ya zama halattacce. Amma 'yan jam'iyyar Democrat ke da karamin rinjaye a majalisar wakilai kuma suna da yakinin tabbatar da nasara ga Biden. Kana a majalisar dattawa kuwa inda aka fi 'yan Democrat din yawa za su haɗa kai da 'yan jam'iyyar Republican da suka amince da cewar Biden ya lashe zaben don tabbatar da nasarar a gare shi. Shi kuwa Trump ya kwashe makonni yana ikirarin cewar an murɗe mishi zaben da ya lashe don samun shugabanci karo na biyu, yana ci gaba da yin wannan ikirarin. Sakamakon zaben dai zai sa Trump ya kasance shugaban Amurka na 5 da ya taba faduwa zabe bayan kammala zangon farko a tarihin siyasar kasar sama da shekaru 245. Kimanin mutane fiye da 100 ne aka kashe a jamhuriyar Nijar a lokacin zaben shugaban kasa a wasu harhare da aka kai ƙauyuka biyu, wanda shi ne kisan gilla mafi muni da aka kai akan fararen hula a kasar da ma kasashen yankin hamada da ke fama da 'yan ta'adda. Yanzu muka dawo daga inda aka kai harin wanda aka kai a ranar Asabar. A ƙauyen Choma Bango an kashe kusan mutum 70, sai ƙauyen Zaramandoribe inda aka kashe kusan mutum 30 a cewar Almu Husseini, shugaban ƙaramar hukumar Tandike Windi, wanda kuma ƙauyukan biyu suke ƙarƙashin shugabancinsa. Ya kuma ƙara da cewar akwai kuma wasu mutum 25 da suka samu raunuka. An garzaya da wasu birnin Niamey, wasu kuma zuwa birnin Olam don samun magani. Maran dai sun zo a kan babura, amma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Almu ya ce 'yan ta'addan sun rabu gida biyu, inda kashi ɗaya suka kai hari a ƙauyen Zaramandoribe, wasu kuma suka kai a ƙauyen Choma Bango. Ƙauyukan dai suna da tazarar kimanin kilomita 7 a tsakaninsu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A yin allurar rigakafin corona a Amurka na tafiyar hawainiya kuma da akwai rudani. Amma a jiya Lahadi, masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce ana sa ran aikin zai ci gaba nan ba da jimawa ba. Fauci ya shedawa gidan talabijin na ABC cewar babu shakka har yanzu ba mu kai inda muke buƙatar kaiwa ba, amma muna buƙatar ƙara azama. Ya zuwa yanzu dai an raba zubin allurar sama da miliyan 13 a jihohin Amurka, wanda kamfanoni biyu suka samar, wato kamfanin Pfizer da BioNTech. Amma har wayo an samu damar yi wa mutane miliyan 4,200 rigakafin. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar gwamnatin tarayya ta raba allurar zuwa jihohi fiye da waɗanda ake da bukata don gabatar da su ga jama'a. Shi kuwa Fauci cewa ya yi babu wasu alamun nasara, don kuwa ya zuwa yanzu bayan kwanaki 3 da fara yin allurar a ce kawai an yi ma mutum miliyan 1,500. Ya kuma ƙara da cewar har sai an samu fahimtar juna da jihohi 50 da ake da su a ƙasar kamun a samu nasara. A wata tattaunawa ta waya da ba a saba gani ba, ranar Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci jami'in zaɓe a jihar Georgia da su samo mishi adadin ƙuri'u da za su ba shi damar lashe zaɓe da aka ce Biden ya kada shi. Jimana, abu kawai da nake buƙata shi ne ina neman ƙuri'u 11,780. Na tabbatar da muna da waɗannan ƙuri'un, don kuwa mu muka lashe jihar. Abinda Trump kenan yake shaidawa babban jami'in zaben jihar, Brad Raffensperger, a wani bayani da aka nada kuma gidan jarida na Washington Post ya samu. Cikin tattaunawar ta sa daya, Trump ya yabawa jami'in zaɓe Brad da mataimakin shi Ryan Jamney. Trump dai ya ki amincewa da sake kidaya ƙuri'un jihar ta Georgia da aka yi har sau 3, wanda ya tabbatar da Biden a matsayin wanda ya lashe jihar.
Labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Masu ruwa da tsaki a masarautar Kwantagora da ke jihar Neja sun gudanar da taro na musamman don gano bakin zaren taɓarɓarewar tsaro a yankin. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Wannan al'amari dai ya sa mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu Namaska a jihar Neja mai fama da wannan matsala ta 'yan bindiga ya gudanar da wani taro na musamman da masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaron domin gano bakin zaren. Taron da ya hada da hakimai na masarautar da kuma shugabannin Fulani har ma da 'yan banga. Ga dai abin da sarkin ke cewa a lokacin bude wannan taro a ƙarshen wannan mako.
Mako gargadi ne game da abin da kuka sani. Tun lokacin da Fulani suke zuwa, na muku gargadi cewa ku tsare duk wanda ya zo ba kokar ku yadda ku bashi masauki, sai na sani.
Malam Muhammadu Shehu na ɗaya daga cikin shugabannin Fulani na jihar Niger da ya samu halartar wannan taron ya ce sun yi farin ciki sosai da shirya wannan taro daga fadar mai martaba sarkin Sudan.
Domin waɗansu abubuwan da an kai sabon rigiya, duk musulmi Allah ya baƙin ciki da shi, kuma da abin da an kawo manoma, su kuma hukumar da an ga ɗauka a fitar da mutum a yanke shi ba san inda ya fito ba, ba shi aikata ba, haka wannan abu wani abu ne na ɓacin rai.
Mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Kwantagora kuma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan banga a masarautar Kwantagora, Aliyu Ibrahim Makiga, ya ce a yanzu suna sanya idanu akan duk wani bako ko kuma baki da ke shiga yankin masarautar Kwantagora mai kunshi da ƙananan hukumomi guda 6.
Iyaka dai ana gabatar da aiki ga waɗanda suke yi ba daidai ba, sannan kan baki da ke shigowa a samu tantancewa masu gaskiya ne suka shiga kuma masu gaskiya. Idan kana da gaskiyanka za ka tafi, in baka da gaskiya za a bi da kai.
To sai dai a bincike da aka gudanar ya nuna cewa a 'yan kwanakin nan akwai ɗaruruwan Fulani makiyaya ko ma dubbai da suke barin jihar Niger zuwa kudancin Najeriya, al'amarin da ke da alaka da matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Bayan kammala zaɓe a jamhuriyar Niger da yadda ya kai zagaye na biyu, masu duba zaɓen sun bayyana ra'ayinsu kan yadda zaɓen ya gudana. Ga kashi na biyu na ra'ayin Abdullahi Aliyu, wanda ɗaya ne daga masu duba zaben daga Najeriya.
Muhammad Ahmadu da Muhammad Usman suka zo filin jirgi. Mun ga mutane suna tafiya ƙasa, sun yi nan suna ta tafiya, muka tambaya wai hawan sallah ne za a komi ke faru, aka ce mun a'a, ai za a je filin jiki ne a Tarbizuwan Muhammad Usman tare da shi Hamma Ahmadu. To amma kuma ba mota ba wani abu, suka ce a mutane ne suke so su je saboda sha'awar da suke da ita, su ga abin da zai faru, su shigo tare, su sauko daga jirgi, su shiga mota kafin mutane su dawo. Mu ma bamu da zabi, haka muka bin mutane har zuwa can, muka ga yadda mutane suka tafi, babu makami, ba ihu, ba komi, suka sauko. Hamma naji ana ta ihu cewa ba haya, ba menene, ma'ana dai mutane ba haya su aka dauko ba,
ba
haya ba aro, a soyayya ce tsantsa. To irin wannan inda kasar mu ce ta Najeriya, ina da tabbacin cewa magoya baya ba wai shi din takara ba, suna iya zuba sama da miliyoyin kuɗi. Saboda haka gaskiya akwai bambanci sosai a abin da muka gani, saboda wannan kusan shine karo na farko da nazo na sa ido a zaben Jamhuriyar Nijar.
To ya ka ga ranar da aka gudanar da zabe?
Mun je wasu ƙauyuka a Runguza da sauran ƙauyuka da suke gefe-gefe, suna da nisa sosai. Mun ga yadda mutane suka fito da tawa, da matasa da mata, suka bilayi ba turereniya, ba wani ni na riga zuwa, da wannan ya shiga ya nuna aka bashi zai zagaya can ya je ya jefa ya fito ya tafi shi gida. Wannan ya ƙara ƙarfa mana gwiwa cewa da irin abin da muka gani na ba a ba mutane kuɗi su je su tarbi dan takara, ba a ba mutane kuɗi za su fita su je su yi yawon campaign, ya nuna mana cewa lalle demokradiyya ta zauna a Jamhuriyar Nijar, lalle demokradiyya ta fara tabbata za ta zauna da kafafunta a ƙasashenmu na arewa maso yammacin Afirka, musamman yadda muke ganin cewa ana samun canje-canje. Kuma abin da ya ƙara ban sha'awa shine zaben da aka gudanar na ƙananan hukumomi, wanda saboda sauran ƙasashe ana duk wanda ke shugabanci to shike dawama, za a kwace, za a sa bakin bindiga, za a yi komi a tabbatar da cewa an karbi. Ko ina muka je muna jin abin salin alin gwanin ban sha'awa, kuma da irin wannan abin zai tabbata a sauran ƙasashe na yammacin Afirka, to ina da yakinin da shekaru 15 ko 20 masu zuwa za a dinga zuwa ana koyon demokradiyya a wannan ƙasashen namu.
Babu 'yan kalare, babu 'yan.
Ai, 'yan kalare sukan yi tasiri a irin zuwa airport wajen karɓo shugaba in zai sauka, a yi ihu, a yi banga, a nuna cewa fa ka ganmu muna maka aikin da kake so. Babu lokacin da ake yawon neman ƙuri'a, babu lokacin da ake jefa ƙuri'a, babu. Wannan ya nuna cewa akwai tsafta, an samu ci gaba, kuma gaskiya demokradiyya ta zo ta zauna da kafafunta a Jamhuriyar Nijar. Duk da mu ma a Najeriya wayewar mu ta siyasa ba a baya take ba.
Mai duba zaben Nijar Abdullahi Aliyu a zantawarsa da wakiliyar mu Tamar Abari. Daya daga kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya, Miyetti Allah Kautal Hore, ta buƙaci manema labaru su riƙa tantance bayanai kafin alakanta aikata miyagun laifuka da wata keɓantacciyar ƙabila. Kautal Hore na nuna cewa wasu kafafen ba sa yin adalci da yin kuɗin goro ga Fulani, da cewa suke aikata miyagun ayyuka maimakon ɗora alhakin ga wanda ya aikata laifi da za a iya samu a kowane jinsin mutane. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi.
A taron manema labarai da suka gudana a ƙarƙashin jagorancin kungiyar Miyetti Allah ta jihar Bauchi, ta ce ya zama tilas a gare ta da ta ja hankulan jama'a da cewa Fulani kalma ce da ke nuni da duk jinsin Fulani gaba ɗaya. Sannan ta ce idan ba Fulani ya aikata ta'addanci sai a bayyana sunansa kamar yadda ake bayyana sunan mutumin da ya aikata laifi a maimakon ƙabilarsa.
Sunana Alhaji Muhammad Usaini, sarkin Fulani Buza, Master Chairman Miyetti Allah Kautal Hore na jihar Bauchi.
Damuwar mu din shine duk abin da aka haya sai Fulani, wato Fulani kuma wani language ne gaba ɗaya general, in ka sai Fulani. In abu ya faru, in an kama wanda ya yi laifi, a tantance shi a gan wane ne a son abin da za a danganta mashi, amma kar a dinga sai Fulani. Hakan irin haka din ya sa yanzu durin da an karya darajar Fulani, kuma an sa yanzu durin da aka gan Fulani sai a dinga kashe su sai ai Fulani terrorist ne. Don Allah shi yasa na sai bari mu tara ku ai misali nayi misali a takarda da mutane wanda suka yi ta'addanci manya-manya a Najeriya ba a kiran su da yaren su ba. Ba wani ina musu cewa babu Fulani masu bata gari ba. Duk wurin da ka gan ba Fulani bata gari a kama shi a mashi hukuncin duk wanda ya dace shi ma dan Najeriya ne. Yanzu don ni kadai ba Fulani nayi laifi ya sai a kawai ni Muhammadu nayi laifi. Ba in an ka sai Fulani ka hada Fulani gaba daya shi. So shine abin da muke son a cire yan jaridu cire wannan abu.
Yan jarida suke kan gaba wajen yin amfani da kalaman a labarin su ne yau da kullum da kabilar Fulani ke bukatar ganin an daina kan wannan batu na tuntubi wani gogaggen dan jarida domin dalilan da yasa yan jarida suke jingina wasu kalamai kan wasu jinsi kuma wasu jinsin su saka sunan su.
To suna na Shehu Umar ne dan jarida ne kungiyar Fulanin suna da gaskiya. To shi dan jarida in bai hankali ba sai ya fada cikin rami bai bi tsari da yanda hidimansa take ba da horon da ya samu to in bai hankali ba shi ma sai ya shiga cikin wannan ramin na maganan cewa bai tantance abubuwansa bisa horo da dan jarida da muka samu bisa yanda tsarin mu na gudanar da aiki yake shine komai ana tantance shi. To gaskiya akwai hadari na cewa ka danganta su da wani aika-aika a takaice fadi shine cewa kungiyar Fulani suna da damar su gargadi yan jarida saboda gaskiya wasu daga cikin mu ba su aikin su na tantancewa bisa horon da suka samu.
Shin me dokar kasa tace kan wasu kalaman batanci da ke haifar da tsana kan wasu kabila? Tambayar kenan da nayi ma wani lawyer mai zaman kansa barista Abdullahi Muhammad Inuwa.
Sun Fulani suna da tantance bisa dokar Najeriya za su iya jin tsana wanda suka yi shelan suka faɗi rashin jin daɗin su akai. Sun dade su masu musu wannan patentin abin da ya kama daga irin ku ko ɗan jarida wanda ya ce ai Fulani kaza zuwa irin ɗan jarida da mu kuma mu ce Fulani kaza za su iya kai karar mu doka ta ba su wannan dama. Sannan zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga ɗan majalisar tarayya da na jihohi su yi dokoki ta irin wato daidai guren da suke da irin kurmi na yin doka don a hana ko a kawo wannan maganganun patenti wanda yake haifar da tsana. Yin wannan tsana din ya saba abin da yake da ita cikin sashi na 23 da sashi na 24 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Tsarin mulkin Najeriya musamman sashi na 24 ya buƙaci mu ɗan ƙasa da irin wato mu abubuwa wanda su haifar da zaman lafiya tsakanin mutane ba wai mu abubuwa wanda za su haifar da tsana kiyayya ba.
Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaishe ka Abdulwahab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka. Ga Binta S Yaro da shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako wanda yake kashi na karshe a hirar wakilin murya Amurka daga Abuja a Najeriya Nasir Adamu El Hikaya da Muktar Iliya Emedi shugaban kungiya mai zaman kanta ta Initiative for the fight against drug abuse and enlightenment. Zamu ji dalilan da ke sa shiga wannan mummuna dabiyar ke da sauki amma fita dan da kyar kuma ba duk wanda ya shiga ke sa arfita ba. Bari mu koma Abuja ga Nasiru.
Me yake jifa su yin wannan ne? Wace riba suke ji wani dadi suke ji a jikin su da sai an yi da gaske kafin a samu a tsamo su daga wannan matsala da suka shiga.
Gaskiya ba wata riba da suke samu. Shi harfe shan miyagun kwayoyi duk wanda kaga ya fara shi akwai matakai. Mafi yawanci wanda suke fara shi suna fara shi tun daga suna tasowa ne a cikin abokanai ko a makaranta. Daga nan ake fara shi in ba makaranta ba a cikin abokane ko na unguwa su ne daga nan ake fara shi waɗansu ba a gidan suke fara kaɗan ne wanda suke fara shi a gidan su in kaga kuma yaro ya fara a gidansa ko yarinya ko mata ta fara a gidan su to akwai me yi akwai kawa to wannan alakin iyaye ne ko alakin masu kula saboda a cikin fadarkar harkar shi mai goyi akwai matakai kwaya uku da turanci akwai abin da muke kira prevention wato kariya ya za ka kare yaro kada ya shiga wannan harka. ita kuma kariyar na a cikin ta akwai reshe kwaya uku, akwai kariya ta family wato ta iyali kenan, akwai kariya ta makaranta wato school prevention kenan, akwai kuma kariya ta unguwa wato community prevention kenan. To idan waɗannan yaro ya rasa waɗannan abubuwa uku din, to dole ne ka same shi cikin shan miyagun ƙwayoyi. Ba wai don riba ba, ba don komai ba. Waɗanda suke yin shi a makaranta ana fara gaya musu ne in ka sha zaka samu, zaka yi karatu, ko yau zamu kwana bayan bacci ba ka sha, wannan zai hana ka bacci. Waɗansu su kuma sukan akan ba su shawara su sha in suna cikin damuwa, kamar mata. Mafi yawancin abin da ke sa mata shan miyagun ƙwayoyi, shan mu'amali da miyagun ƙwayoyi, damuwa, saboda suna damuwa. Za a ce kika sha mijinki baya nan ko wani ko an dame ki zaki samu ki bacci ki kwanta ki huta, daga nan ne. Waɗansu ko matasa kuma wanda a aiki ne ke na gajiya da yawa, sai a ce ai ban gama aiki na ba ko kuma ba abuna ba, amma an ka sha alabukum da Lipton ko da wani abu, ai za ka ƙara awa ɗaya biyu ko kana abuna. Duk wanda ka yi shi cikin shan miyagun ƙwayoyi yana sha ne da niyyar ta amfani shi, amma saboda muguwar shawara sai kuma ya faɗa cikin halaka.
To mu kiyaye wannan ƙungiyar taku kai ina nan ayyuka irin waɗannan har jihohi wajen goma sha kaci ko aikin ba zai ba sai da kuɗi, kai ina kuke samun kuɗin gudanar da aikin ku?
To a gaskiya a yanzu dai magana da muke mal nasu, a yanzu ba mu da wata hanya ta kamaimai ta wacce muke samun kuɗi. Alhamdulillah abin da ya bani ƙarfin yin wannan abu kuma na sadaukar da kaina akan zan yi shi matuƙar ina raye insha Allah. Da na fara tunanin wannan kafa wannan ƙungiya sai na fara tuntuɓar mutane. To ikon Allah duk mutanen tuntuɓa sai na same su cewa su ma kamar suna da tunanin irin nawa. So muna yin abu ne a yanzu dai, muna yin abu ne da ƙarfin jikinmu. Don duk lokacin kamar last taron da muka yi a Kano a Disamba a watan 12, mafi yawancin mutane suka daga jihohi daban-daban, wallahi kowa ne daunoyin kanshi. A lokacin ma da zan ba waɗansu makwanci su suka yi a duk tarukan zai har yanzu ina mu'amala saboda da mutanen da suke da ra'ayi. Saboda kamar kasan ƙungiyoyi masu zaman kansu a yanzu a Najeriya suna da wahalar wani ɗauki kuɗi ya basu, saboda yadda aka ɗan samu matsaloli, waɗansu ƴan damfara ne, waɗansu kuma ba ƙwayoyi so sai an ga me kake a ƙasa. So dai muna iya ƙoƙarinmu, tunda wannan abu ne wata gudunmuwa ce muke so mu bayar a cikin al'umma. A yanzu dai ba mu da wani takamaimai na hanyar da muke samun mutane abokanai da sauran arziki so suke taimaka da waɗansu abubuwa.
Amma an san irin waɗannan ƙungiyoyi kan samu tallafi daga ƙasashen ƙetare. Ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare ko su hukumomi ko gwamnatoci na ba da taimako ai.
A yanzu a cikin irin wannan taimako akwai wata drug free world. Su wannan ba kuɗi suke ba, amma suna ba material ne, kaya ne, takardu wanda za su ilmantar da mu. Amma ban da su ba mu da waɗansu, muna ta ƙoƙarin da neman haɗin gwiwa da abinan da waɗansu. Abin yana da wahalar sha'ani a Najeriya irin wannan idan baka da wani wanda ya tsaya maka, wanda zai maka abu, zai ce da shi gashi yana da matuƙar sha. Mun fuskanci matsaloli da dama, ko taro da muka yi a Kano zaka ga cewa kai taro kana son ka faɗa ka mutane, manyan mutane ba sa zuwa. So yana da wahalar sha'ani, amma dai wannan baya ba mu, ni dai baya bani tsoro. Abinda na sa a raina zan yi, kuma na san insha Allah za mu samu nasara.
Wallahi mutane mun gode kwarai da gaske.
Thank you, na gode.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Alhikaya, ni ce taku Binta Esteru da na haɗa shirin da kuma gabatar, da ke cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shiri.
Babangida Jibril kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Da Punch ta rubuto shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban majalisar dattijan Najeriya da na wakilai suna mika ta'aziyarsu bisa rasuwar wasu manyan hakimai a masarautar Zazzau, da suka hada da yan Zazzau Alhaji Bashir Aminu da Talban Zazzau Alhaji Abubakar Fati, wanda dukkanin su suka rasu a ranar Juma'a da ta gabata. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ta hannun kakakinsa Malam Garba Shehu ya bayyana rasuwar yan Zazzau Aminu Talban Zazzau Fati a matsayin babban makamashi ga Masar ta zozo da ma Najeriya baki daya. Har lauyo da muna jaridar ta The Punch inda ta ruwaito sanannen lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Mr. Femi Falana na cewa za su shigar da ƙara don gane da kamun da jami'an tsaro suka sake yi wa mallafin jaridar Sahara Reporter Omoyele Shehore. A cewar lauyan Shehore, har yanzu ana ci gaba da tsare shi a hannun jami'an 'yan sanda, inda kuma yake zargin an gallaza mishi azaba daga cewa dai an bar likitansa yana duba shi, amma an yi a amince da bukatar bada belinsa. Sai kuma jaridar Dizzy, daya daga cikin manyan labaran jaridar Dizzy, na cewa gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya sha ruwashin kammala dukkanin ayyukan da gwamnatinsa ta fara kafin sauka daga kan karagar mulki a shekara ta 2023. Jaridar Dizzy ta ruwaito gwamna Sani Bello na bayyana hakan a jawabinsa na sabon shekara ga al'ummar jihar ta Neja, inda ya kira gare su da su ci gaba da haƙuri da kasancewa masu bin doka da oda. Yana mai cewa gwamnatinsa ba ta sashi tsaye wajen kare al'ummar jihar daga duk wani hari da 'yan ta'adda za su kawo jihar. Sai kuma jaridar Daily Trust, daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust, na cewa ko kadan marigayi iyan zazzau Alhaji Bashir Aminu ba wanda ya kashe shi, inji dan marigayin. Jaridar Daily Trust dai ta ruwaito dan marigayin Shehu Iya Sa'idu na cewa babu ƙarshen gaskiya game da raɗe-raɗen da ake bazawa a Zariyan da kuma sauran jihohin Najeriya, cewa wasu ne suka yi sanadiyar mutuwar tasa. Yana mai cewa mahaifin nasu ya yi mutuwar Allah da annabi ne lokacin da ya kai wata ziyara aiki a jihar Legas. A ranar Asabar ne dai aka yi jana'izan marigayi Iyan Zazzau a babban masallacin Sabon Gari na Zariya, inda kuma aka rufe shi a gidansa. Sai kuma jaridar The Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard, na cewa yanzu haka jami'an tsaro a ƙasar haɗaɗɗen daular Larabawa na ci gaba da kamawa da kuma tsare 'yan Najeriya a wani shiri da suka kaddama na tsare bakin haure, musamman 'yan nahiyar Afirka. Daya daga cikin wanda aka tsaron ya shaida wa jaridar Vanguard cewa duk ƙoƙarin da suka yi na tuntubar ofishin jakadancin Najeriya domin ta kawo musu agaji lamarin ya tattara bayan ya jibro murya Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka na daukar matakai don hana gwamnatin Cuba yin amfani da kudade wajen cin mutuncin mutananta, da kuma amfani da kudaden don tallafa haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro ta Venezuela. Gwamnatin kasar na amfani da hanyoyi biyu masu ban tsoro, musamman don sa hannayenta kan kudaden kasar. Tana satar kudade da kyaututtukan da dangi da abokai da ke zaune a wajen Cuba kuma 'yan kasar take aikawa. Mukaddashin mataimakin sakataren harkokin yammaci Ambassador Michael Kozak ya ce Cuba ita ce kasa ɗaya tilo a yankin da sojoji ke karɓar wasu kudade. A wani taron tattaunawa na musamman kan damuwa da ake kan take haƙƙin ɗan adam a Cuba, rundunar sojin kasar Cuba tana kwace kudade don wasu manufofinta, tana amfani da wasu a Venezuela da kuma ƙirƙirar wasu harkokin kasuwancin da suka gaza. Suna kuma ɗaukar kasansu tare da tilastawa mutanen Cuba yin amfani da abin da ya rage wajen sayo kayayyaki a farashi mai tsada daga shagunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnati. Domin dakatar da wannan al'ada, Amurka ta rufe wa sojojin Cuba hanyar yin amfani da sarrafa kuɗaɗen shigarta. A lokaci guda, Amurka ta bar sarari da kuɗaɗe za su ci gaba da zagayawa ta hanyoyin 'yan kasuwa da fararen hula. Har ila yau, Amurka na ƙara wayar da kan ƙasashen duniya game da hanya ta biyu da gwamnatin Castro ke amfani da ita domin samun kuɗaɗe, ta hanyar cin zarafin ƙwararrun likitocin da ke aikin kula da lafiya a ƙasashen ƙetare daga Cuba. Wannan wata hanyar kasuwanci ce ta samun riba, wadda ita ce babbar hanyar samun kuɗin shiga ga gwamnatin Castro. A cewar Ambassador Kozak, gwamnati ta hana ma'aikatan lafiya ta kashe 90% na albashinsu, albashin da likitocin ke samu amma ba su taɓa gani ba. Ƙasar Amurka na aiki don kare likitocin yayin da ta yanke wannan hanyar samun kuɗi ga gwamnatin. Ƙasashen da suke karɓar baƙuncin ma'aikatan Cuba ya kamata su sanya albashin ƙwararru kai tsaye a cikin asusun na bankinsu na ƙashin kansu maimakon miƙa wa gwamnati. Kuma wasu ƙasashe sun nuna cewa za a iya yin hakan duk da turjiya daga gwamnatin, a cewar mukaddashin mataimakin sakatare Kozak. Mun mayar da hankali kan hana gwamnatin Castro albarkatun da take amfani da su wajen daukar nauyin danniyarta a Cuba da kuma Venezuela. Kuma mun yi hakan ne ta hanyar sanya takunkumi da za su shafi sojojin Cuban da tsaro da kuma cibiyoyin leken asiri a cewar shi. Muna da nufin karfafa kungiyoyin farar hula na Cuba da kamfanoni masu zaman kansu, amma ba gwamnatin Cuba mai danniya ba. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum.